This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani sarauniya fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 5 ga watan Fabrairu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai.
Shin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ya ce haɗin gwiwar sojojinsa da kuma sojojin ƙasar Malin sun kwace wani sansanin ƴan sanda da aka kwace na wani ɗan gajeren lokaci a safiyar yau Juma'a. Shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO ya ce farmakin da Rasha take kaiwa da jiragen yaƙi a Siriya suna zagon ƙasa ga ƙoƙari da ake na samun hanyoyin warwarcin ƙasar saɓanin hanyar ƙarfin soja. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta baiwa jami'an kiwon lafiya umurnin kada su karbi gudumar jini daga mutane da suka yi balaguro zuwa kasashe da ke Latin America inda ake fama da zazzabin zika.
Kanun labaran kenan. Za ku ji cewa gwamnatin Kamaru na kokarin ceto tattalin arzikinta da matsalar tsaro ta shafa, amma
maganan tattalin arzikin asar Kamaru da yawa dawa kan guyoyin da zai mata wuya matsaya saboda
za ku ji dalilansa, za kuma ku ji irin wainar da ake toyawa siyasar Jamhuriyar Niger mai shirin zaɓe.
Shugaban ƙasa da shi da magoya bayansa irin yadda suke aiki da ƙaddarorin gwamnati da kuɗin gwamnati da jami'an tsaro na gwamnati wajen yin campaign na siyasa, doka ta hana shi battan.
Ta hana shi battan, amma shugaban ƙasa da ɓangarensa sun ƙaryata. Za kuma ku ji cewa da ƙungiyar tarayyar Turai da Bankin Duniya da sauran hukumomi na jihar Bauchi don duba yadda za su agaza mata game da matsalolin da suka biyo bayan rikicin Boko Haram da sauransu. Sannan za ku ji cewa a jihar Adamawa ana haɗa kai tsakanin sarakunan gargajiya da matasa da jami'an tsaro don a gudu tare a tsira tare game da batun tsaro da kuma wato tattalin arziki. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Usman Kabara na tafa da shirin musulunci tushen rayuwa, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Mali, ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar ya ce Dakarun kiyaye zaman lafiya ƙarƙashin ikon majalisar da sojojin Mali sun kwace wani sansanin ƴan sanda a Timbuktu wadda wasu mahara suka kwace na wani ɗan ƙaramin lokaci a safiyar yau Juma'a. Kakakin ofishin jakadancin Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar Mali Olivia Salgado ya ce yanzu dai an kawo ƙarshen faɗan da aka gwabza kuma jami'an tsaro suna binciken sansanin domin tabbatar da cewa babu nakiyoyi. Babu dai wanda ya fito nan da nan ya dauki alhakin kai wannan hari. A wacin arewacin kasar Malin dai na fuskantar fitintunu na shekaru baya-bayanan, ciki har da tada kayar baya daga ƴan bindiga masu ikirarin Islama da kuma buzaye. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa ofishin kiyaye zaman lafiya a kasar a shekara ta 2013.
Shugaban kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya ce farmakin da Russia take kaiwa da jiragen yaƙi a Siriya na zagon ƙasa ga ƙoƙarin da ake yi na samo hanyoyin sulhu a rikicin Siriyar a ƙasar wato saɓanin matakan soji. Stoltenberg ya furta hakan ne a yau ɗinnan Juma'a da isarsa Amsterdam domin halartar taron ministocin tsaro na kungiyar tarayyar Turai. Ya ce har-haren da Rasha take kaiwa masu tsanani da jiragen yaƙi sun fi auna ƴan hamayya, lamarin da ya ce na ƙara janyo zaman ɗarɗar. Haka kuma ya yi zargin matakan na Rasha suna keta sararin samaniyar ƙasashen da ke ƙungiyar tsaro ta NATO da kuma Turkiya. A wani lamarin kuma an ce sojojin gwamnatin Sham ɗin waɗanda suke samun goyon bayan jiragen yaƙin Rasha sun sake kwace wani gari da ke hannun ƴan Daesh, kamar yadda aka ji a tashar talabijin ɗin ƙungiyar Hezbollah da ake kira Al-Manar da kuma ta bakin ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Siriya a yau ɗin nan Juma'a. wannan lamarin yana zuwa ne kwana guda bayan da wani taron ƙasa da ƙasa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki nauyin shirya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki nauyin shiryawa na neman gudunmawar kuɗi domin ayyukan jin ƙai ya samu alƙawarin dala miliyan 10,000.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya mai lakabin WHO ta baiwa jami'ai umarnin cewa kada su karbi gudunmawar jini daga mutane da suka yi balaguro zuwa ƙasashe da suke fama da bala'in zazzabin zika. Cutar wacce sauro ke yaɗa ta fi yawa a ƙasashe da suke Latin Amurka musamman Brazil, kuma ta fi zama musiba babba ga mata masu juna biyu. Likitoci suna jin cutar tana aukawa kwakwalwa da hanyoyin aikewa da sakonni a jikin bil'adam, lamari da yake sa ake haifar yara da ƙananan kauna. Ƙasar Brazil ta ba da rahoton cewa akwai mutane fiye da 4,000 waɗanda suka kamu da wannan cuta tun cikin watan Oktoban bara. Amma kan ƙwararru ya ɗaure kan dalilan da suka sa cutar kusan babu ita a wasu ƙasashe da ke Latin Amurka yanki da cutar ta fi ƙarfi. Jiya Alhamis ne ƙasar Spain ko Andalusia ta tabbatar da cewa wata mace mai juna biyu ta kamu da cutar bayan da ta yi balaguro zuwa ƙasar Colombia. Ita ce mutum ta farko a Turai da aka tabbatar da ta kamu da cutar. Zuwa yanzu dai babu maganin wannan cuta ta zika, amma kamfanonin harhaɗa magunguna a faɗin duniya suna safadamarwa ganin sun samo a hanyar jinyar wannan cuta.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yan takarar shugabancin Amurka biyu ƙarƙashin jam'iyyar Democrat tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da Senator Bernie Sanders daga jihar Benue sun gwabza zafaffar muhawara a daren jiya Alhamis a jihar New Hampshire, kwanaki kafin jihar da ke arewa maso gabashin Amurka za ta gudanar da zaben share fage na fidda ɗan takarar shugabancin ƙasar. A jihar ta New Hampshire, Madam Clinton tana baya da Senator Bernie da maki 20 bayan da ƙirs ta doke shi a jihar jihar Iowa. Wannan muhawarar ita ce ta farko da 'yan takara biyu za su gwabza bayan tsohon gwamnan jihar Maryland Martin O'Malley ya janye daga takarar saboda bai taɓuka komai ba a abinda aka yi a Iowa. Yanzu ganin masu zaɓe sun fara bayyana wanda suke so yaƙin neman zaɓen da ake gwabzawa, yanzu haka ya fara zafi sosai inda Madam Clinton da Senator Sanders suke ta cacar baki kan kowane game da ra'ayoyinsu na masu sassauci kan shin kowane ne yake bin ainihin tsarin kamar yadda aka zayyana. Clinton mai shekaru 68 haihuwa tana kiran kanta mai ra'ayin ci gaba, mai faɗa da cikawa. Tana mai cewa ƙudurorin Senator Sanders na ba da ilimi kyauta da kiwon lafiya da alƙaruwa ne kawai ba za a iya cika su ba. To an sha labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga ƙasar Kamaru wadda ke ƙoƙarin ceto tattalin arzikinta da matsalar tsaro ta addaba. Awwal Garba gare ka.
Ministan kuɗi na ƙasar Jamhuriyar Kamaru, Alamin Usman Me, ya gudanar da taro da kamfanonin gwamnati har ma da na 'yan kasuwa manya da ƙanana. Jadawalin taron da yi domin ganin yadda gwamnatin ƙasar ke buƙatar haɓaka tattalin arzikinta ne, musamman ma anda yanzu haka farashin man fetur ya faɗi warwatsa kasuwan duniya. Kasancewar ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru tana dogaro ne kashi 50 na arzikinta daga ma'adanan man fetur, da ma yanda ƙasar ke fama da kashe maƙudan kuɗa a fannin tsaro. Kasancewar ƙasar tana yaƙi da maharan Boko Haram, cikin taron ministan kuɗi ya gargaɗi kamfanuka da su yi ƙoƙari wajen biyan gwamnati haraji, domin a halin yanzu gwamnati ba za ta yi sako-sako ba da abubuwan da ta dogara a kai. Mr. Emmanuel, wakili ne na cibiyar kasuwancin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, ya ce dole ne gwamnati ta zuba idanu domin ganin cewa yanzu tana neman cimma burinta na haɓaka tattalin arzikin ƙasar wanda yake tangantangal. Shi ma minista Alamin Usman Mai da yake yi wa manema labarai jawabi ya ce yana neman farfado da tattalin arzikin kasar ne domin a shekaran bara tattalin arzikin kasar ya samu gibi kwarai da gaske amma a wannan shekara na 2014 yace dole ne kamfanunuka na gwamnati da ma na 'yan kasuwa da su yi mutu wajen tallafawa tattalin arzikin na kasar ta Jamhuriyar Kamaru ya nemi kamfanonin ko masana'antu da gwamnati ke bin su bashi da su yi kokari mutuka gaya wajen biyan bashin da ake bin su kafin a yi musu bincike na tambayi wani masanin tattalin arzikin na kasar Jamhuriyar Kamaru Dr. Ahmadu Bello ga abin da yace
maganan tattalin arzikin kasar Kamaru da wato dawa kan guyoyin da zai mata wuya matsa saboda ta riga ta saida duk kamfanonin ta yanzu akan man fetur take gadara yanzu kuma mun san cewa kasuwar man fetur ya fadi a kasuwar duniya
to yanzu ya kake ganin kasar Kamaru idan ta karkata akalanta zuwa ga noma ba ta samu cin nasara
ga noma za ta samu cin nasara to amma wannan hanya ne wanda za ta sake tun kasa saboda noma Kamaru ta riga ta yada noma tuntuni
Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
ana turka saboda kudi
wannan haka ne a kuma gaida Garba sai kuma siyasar jamhuriyar Niger inda yayin da ake kamfe na zaben da za a gudanar ranar 21 ga wata jam'iyyun adawa na zargin shugaban kasa da amfani da dukiya da kuma hukumomin gwamnati wajen kamfe ga kuma matsalar yayya ga fastocin juna da sauransu ga dai wakilinmu Sulaiman Mambarma da cikakken rahoton
Kungiyar farar hula ta motion na daga cikin waɗanda suka ce sun lura da yadda jam'iyyar ta PNDS tarayya ke bin hanyoyin da suka saba wa doka a yayin zagayen da dan takararta Isu Muhammadu ke yi yanzu haka don jan hankalin talakawa su bashi yarda a zaben 21 ga watan Fabrairu. Shugaban wannan kungiya Sirashi Isa ya ce a fili jam'iyyar da ke mulki ke amfani da kadarorin gwamnati.
Shugaban kasa da shi da magoya bayansa irin yadda suke aiki da kayan gwamnati, da kadarorin gwamnati, da kuɗin gwamnati, da jami'an tsaro na gwamnati wajen yin kamfe na siyasa. Doka ta hana shi battan. Doka ta 81 wadda take tilasa ma mambobin gwamnati da 'yan majalisar dokoki da duk wani mai mukami a gwamnati idan yana son a zabe shi ko ya zan dan takara a majalisar dokoki to dole ala tilasa yayi murabus. Mun yi la'akari da cewa mutanen nan ba su yi murabus ba kuma suna ci gaba da aiki da motocin gwamnati, da kuɗin gwamnati, da jami'an tsaro, da duk irin yadda mukamman da lokacin da suke ministoci kuma suna ci gaba da umfani da waɗannan kayayyaki kuma suna yin kamfe.
To amma a cewar jam'iyyar ta PNDS tun jumawa ta ɗauki matakan hana wa mutanen ta amfani da kadarorin gwamnati don yakin neman zaɓe. Saboda haka wannan zargi ba shi da tushe inji Bubakar Sabo.
Tun da Cour Constitutionnel ta hiddo sunaye da inda anka ce ga sunanka kana kandida babu ka minista ne doka ta tawadi kai zancen ma akwai wani minister wanda doka ta hana mai yana minista kai da kanka san doka ta ce da ran nan ya haita zama minister shugaban kasa na har radda anka ce ma 2 April kenan ba dan ana cikin zabe na za a barin shi ba a ce duka sojan shi ya samu sojan da wadancan ga samu ba dai bane su da kansu ya kamata su yi tunani bai kamata a ce mun bar shugaban kasa mu ba babu tsaro gare shi.
Wani al'amarin da ke tada hankalin kungiyoyin kare demokradiya a wannan lokaci na yakin neman zaɓe a Niger shine ɗabi'ar cire wa juna fastocin 'yan takara da tutocin jam'iyyun siyasa wanda magoya bayan 'yan siyasar suka sa gaba. Kamar yadda shugaban kungiyar Kaded Son Allah Dambashi ke cewa
Dibai yau sai ka iske wai in wancan ya sana shi hoto wancan shi ta shi twale a wadda aka demokradiya a nan Niger ba mu taba ganin wannan ba akwai inda masu ka buga koko kaga dan wani takara ya tai wani waje a tare shi ana mai shigiya ba nan a cikin yamai ba har cikin garuruwa to wallahi tillahi ɗan siyasa su hatara duk wanda ka son shi sa Niger cikin hargitsi da waɗanda ba su ci ba su sha ba su shiga cikin mawacin hali to Allah ya tona mishi asiri.
A yanda ake cika mako guda da kaddamar da yakin neman zaɓe hannun matasa 'yan zaman kashe wando ya tashi inda ake ganin su zazzaune a ƙarƙashin runhuna suna shan shayi ana kuma cashewa da kaɗe-kaɗen akwatunan rediyo abin da ya sa ƙungiyoyin ci gaban matasa gargaɗi ga matasan su yi karatun tanisu don kada a mai da su 'yan bangar siyasa. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Haka fa kuma a gaida Barma bari mu koma Najeriya inda a jihar Adama wadda ita ma ke fama da matsalolin tsaro a arewa maso gabashin kasar sarakunan gargajiya da hukumomin tsaro da matasa suka kaddamar da wani shiri na gudu tare a tsire tare. Ibrahim Abdul Aziz gare ka.
Yugoda Muhammad Abbo da ke zama sarkin matasan masarautar ganye ya ko bayyana dalilin hakan.
Tun lokacin da aka kafa wannan tafiyar na sarakunan matasa, sarakanmu sun gaya mana abun da ya kamata mu matasa. Sun ce mana mu mu zamanto mu ne masu kariyan kasan, don ya zamanto mu ne manyan gobe. Matasan nan in sun bar wajen nan ya lalace, nasu ne. In sun gan sun gera, nasu ne.
To ko shi ma ya dangantaka take a tsakanin ɗan sakan da kuma jami'an tsaro?
Eh, tafiyan nan da muke yi a yan kwanakin nan kam ni ban ga wata miskila tsakanin waɗannan jamba. Domin sarakuna da shugabannin security din sukan zamana tare da mutanen nan a kullum, suna fahimci juna in akwai inda za a tangar da ana gera shi.
Tun farko dai mai martaba ga wani ganin Alhaji Umar da Musanda ya ma bai da muhimmanci tafiya da matasa.
Don gwada su abubuwa ba a ce kowa zai tuntube su ba. Inda sarkinsu wani abu dole su makamen wata rana shi zai ji kamar nan muna da sarkin matasa na masarauta. Muna da kuma na gundumomin hakimai, saboda haka su ma suna tabbatar irin programs kamar ayyukan da ya kamata su yi, kamar na tabbatar da zaman lafiya, tabbatar da hana su shaye-shaye da sauransu, tabbatar da amfani da su na batanci na siyasa, amfani da su na fadace-fadace.
To amma ayyan labai yankinka ya ma taba dandana barazanar ƴan bindiga masu tare kai baya. To koya ma lamarin yake a yanzu?
Eh to wannan dai babban magana dai, kowa ya koma ga Allah. Allah Allah ya kiyaye mu, Allah ya hana faruwa irin wannan abu kuma. To na biyu, dole mutane su da kansu su ma su haɗa kai, tabbatar sun tabbatar da tsaro a tsakaninsu. Don mutane ba su haɗa kai ba, dole da za a samu damuwa.
Baga sintirin sa kai, sarakunan matasa ma dai kan taka muhimmiyar rawa wajen magance rikici a tsakanin al'umma, musamman na makiya da manoma. Sanata Abdul Aziz Yako da ke zama sarkin matasan Adamawa ya ma tuna irin rawar da suke takawa a baya.
Tun can muna yi, kamar yanzu wannan abin da ta faru a ko kamar shekara uku da ta wuce, ai taso ta afko tana faruwa, za a fitinan da za su sarki matasan gire ya zo gaya mu. Daga nan muka haɗa da su SSS, muka haɗa da mutane, muka je aka zo na aka kira masu jimilla da kowa, aka zo na aka yi magana, aka samu mutane suka yi, muka shigar da baban Mangure zai fahimci wannan ba lokaci, ya kira su PPLS yana bani bayani ma har sa compensation an baya aka dakatar da maganan kafin ta yi nisa. To wannan abun muna fata za a koyi wata hikima daga an ji abu zai faru, a je wajen da wuri da gaggawa, a kira mutane, a ce kai kai ku ja mana fitina, ku zo ku zo ku zo.
Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Allahu ya rahamanu ya jilal wal ikrami Allah shi kati da
musulunci tushen rayuwa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata, in ba a manta ba, muna tare da Sheikh Tukur Al-Mannar, limamin masallacin Al-Mannar da ke Kabalan Doki a Kadunan Najeriya, inda yake mana bayani akan hukuncin cin dukiyar talakawa da aka danka maka amanar ta kaman shugabanni da makamantansu. Daga baya kuma mutum ya dauki wannan kudin da ya ci na al'umma ya zo ya aikin Allah da su, inda yake ce mana sam wannan bai halitta ba a musulunci, inda a yau zai ci gaba da gaya mana hukunce-hukuncen da suka kamaci wanda ya wannan al'amari. A makon da ya gabata din na tambaye shi, ana zargin wasu malamai da laifi wajen kin fada ma masu mulki gaskiya wala Allah kwadayi ko kuma makamancin haka, inda hakan yake sa su masu mulkin su yi ta abin da suka ga dama da dukiyar da aka ba su amanarta. Malamai suna da wannan kwadayin koko ba sa fadar gaskiyar? Sai ya ci gaba da amsawa kamar haka.
Kowane bangare ba a rasa wato gurbatattu wanda ake amfani da su su fito a rigan musulunci, ko kuma saboda tsaban kwadayi, ko saboda rashin abin a dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala, cewa idan aka faɗi gaskiya komai ɗacinta Allah maɗaukakin sarki zai azurta mutum. Saboda haka a kowane bangare da ka sani ana samun gurbatattun mutane, ana samun gurbatattun malamai, ana samun gurbatattun shugabanni da 'yan siyasa, a kowane waje kuma ana samun na kirki na alkhairi. Wato abin mamaki ga dukiya ita ta haram. Na farko mutum idan ya ci dukiyan haram to ba zai taba yin addu'a Allah ya karba masa ba. Sannan kuma har ila yau ba zai ciyar da ita Allah ya bashi lada ba kamar ya gina masallaci, ya gina makaranta, ya ciyar da marayu, ya ciyar da miskinai da fakirai, Allah ba zai taba bashi lada ba. Sannan ya mutu ya barta da zaman to masa bala'i da musiba a gobe kiyama sai an tambaye shi. To saboda haka babban cin amana ne a yayin da mutane suka yadda da mutum suka amince da shi suka zabe shi a matsayin shugaban da zai kare mutuncin su, ya rike musu amana, ya zo ya yaudare su ya ci amana, ba azzalimi irin wannan mutum.
Daga ƙarshe akwai wani mataki da ya kamata kila mutane al'ummar su dauka akan ganin cewa ba a caci kuɗin su an zo ana gina musu masallatai da islamiyoyi suna ta rububin zuwa ko kai ƴaƴan su ba da niyan cewa wani yayi alaba da lada da sauran su, akwai wani abu da za su iya yi akai dan ganin sun dakushe yin hakan?
To kamar wancan bayanin da na faɗa maka shari'a ce ta musulunci ta hukunta haka, amma da yake yanzu duk yawanci kasashen ba dokan shari'an ake yi ba, to zaka samu waɗansu misali irin kasashe ba a amfani da dokan Allah, sai dai kawai zaka samu akwai shugabanni masu adalci da suke kokarin kwato wannan dukiyan kuma su hukunta jama'a. To a takaicen takaicewa kaga mutumin da zai sato kuɗi ya je gina masallaci, gina islamiya, su talaka da ya ga an gina musu masallaci, ya ga an gina musu islamiya, ba zai taba sanin ma wane ne ya gina ba ko kuma ya san ta kudin haram ne. Wanda zai yi sallah a ciki ko a kai yara a ciki su yi karatun su, wannan karatun su yayi kuma sallan su yayi, sai dai shine bai da komai na lada a wajen Allah, domin Allah tsarkakacce ne, baya karban abu sai mai tsarki.
Yayi attiki kenan, ba abin da ya samu.
Ba abin da ya samu, amma wanda ya sallah a ciki zai samu lada. Ka gani, amma shi kuma ba abin da Allah zai karba masa na wannan aiki. Saboda haka yaudaran kai ne, mutum yana tara wa kanshi lodi ne da musiba da wani irin nauyi wanda zai zamanto masa wato jafa'i da bala'i a gobe kiyama. Da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu shugaban da Allah zai bashi amanan al'umma da kulawa da su ya mutu a ranan da zai mutu yana mai ha'intar su da yaudaran su, face sai Allah ya haramta masa aljanna. Kaga duk aikin da mutum zai haramta masa aljanna ka ai yayi asarin shi kwata kwata. Dama dalilin zuwan mu duniyan dan mu yi aikin da zai samu aljannan ne. Kuma abin mamaki zaka tarar da irin waɗannan mutanen ba wai sun rasa ci da sha da sutura da gidan zama da iyali da abin hawa bane, a'a duk suna da su. Wani bala'i ne kawai da wato rashin godewa Allah, kaga mutum yana fatan abinda al'umma za su ci har da ƴaƴansu da jikokinsu, amma shi kadai zai wawure shi. Kuma ka tarar mata ɗaya yake da ita ƙwaya ɗaya sai ƴaƴa jiko uku kawai. A lokacin da zai fata ya wawura ɗin, sai ka tarar shekarun shi na duniyan ya kai kusan 65 ko kuma shekaru 50, sai ka samu abinda ya rage masa a duniyar ya mutu ya gamu da mahaliccinsa ƴan shekaru kaɗan ne. To a lokacin ne zai wawuro wa kansa wani bala'i da musiba.
Akwai wanda na taɓa jin yana cewa ai dukiyar Najeriya in ka samu damar da zaka ci, ko kuma dukiya ta gwamnati in ka samu dama da zaka ci, ka ci kawai saboda ai an ta cutar ka iyaye da kakanni, ana ta ci duk da sunan za a yi wa talakawa aiki, a an wawura kuɗin saboda kai ma in ka samu dama ka ci ka ci rabanka da iyalai. Menene maganan nan a cikin addini?
Da wanda ya cin da wanda aka ci masa dukansu dai Allah ya haramta musu, kai wancan Allah ya haramta maka ka ci. To ka ci shi ya ɗaukewa kansa, ya saba wa Ubangijinsa, mu kuma bai ta ce mutum shi ma ya ce bari ya saba wa Allah ya rama ba. Yawa, wannan shi ne yanzu mutum misali don an dake shi an zalunce shi sai ya gudu kawai ya ce bari ya sha giya ma kawai don ya mance da bakin ciki. Da ya same shi wancan ya saba wa Allah, kai ma ka saba Allah ne aka yi.
An yi baya ba.
To saboda haka mummuna baya kare kankare mummuna, dukka dai an saba wa Allah din ba a samu mafita ba.
Akaramu kallawa, mun gode kwarai da ka samu ba mu lokaci kusan minti kusan 15. To muna godiya kwarai, sai wani lokaci
mun sake. To Allah Ubangiji ya yi albarka ya sa mu dace, kuma ya shirye shugabannin mu da dukkan masu cin abin da ba nasu ba. Allah sa mu cika da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
To Sheikh Tukur Almannar kenan, limamin masallacin Almannar dake Kabalan Doki a Kaduna Najeriya. Muna godiya da ka ba lokacinka, sai kuma wani lokaci in mun sake wayoyarka. A madadin shi Malam Tukur Almanar da kuma wanda ya hada mana sauti, Chibahiro Diodone, da ma duk wanda ya sa hannu wajen kammala wannan shiri, muna godiya kwarai. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa bisala
ka zare da bata da nono Allah shi ka ci dadiyanta tun da mu
to a gaida baban boss da tawagar sa yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aika mana
Filin zai fara da wasikar Haruna Muhammad Katsina yace matakin da kotun kolin Najeriya ta dauka na amincewa da ci gaba da tuhumar shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki bisa ga zargin da ake yi masa na yin ƙarya akan kadarorin da ya mallaka yayi daidai da fatan kotun shari'a za ta hanzarta tuhumar da take masa da ya masa hukunci cikin gaggawa Sai wasikar Yahuza Kamba yace assalamu alaikum VOA Hausa ganin cewa yau ne majalisar dinkin duniya ta ware a matsayin ranar cutar daji ko kansa ina kira ga jama'a su zamo masu bin umurnin likitoci don kaucewa wannan muguwar cuta fatan Allah zai kama na ƙarshen ta amin shi kuma Ahmadu manager yace ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi Barisa M Abubakar da harun zata ya gudanar mana da zaben kananan hukumomi domin kuwa gudanar da zaben kananan hukumomin yana daya daga cikin canjin da gwamnatin talakawa ta yi wa talakawa alkawari muna farin ciki da wannan jami'ar tsaro da Manjo Hamza Al-Mustafa zai kafa da hadin koro jami'ar Abuja fata nan shine ubangiji Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu kuma ya zama alheri ga kasar mu Najeriya da ma nayar Afrika gaba daya sako daga Abubakar Sabo Gusau da baban gida Ibrahim ɗan buhu Gusau to sai kuma wasikar Hamza Galadima yace to al'ummar Najeriya yanzu fa lokaci yayi da ya kamata mu tashi tsaye domin mu yi wa kasar mu da shugabannin mu addu'o'i domin Allah ya kawo mana zaman lafiya da ci gaba mai amfani da alheri a kasar mu Najeriya da kuma shugabanci nagari daga ƙarshe Abdullahi Mamma yace ina kira ga gwamnatin kasar Libya da ta gaggauta daukar matakai masu tsanani domin ta karo da kungiyar ISIS daga kasar ta domin ta samu zaman lafiya
To a gaishe ka yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice.
Shugaban shafin internet din nan da ya kaurin suna wajen fallasa sirrin gwamnatoci da ma jama'a da ake kira Weekly Julian Assange wanda shekaru yake zama mafaka a ofishin jakadanci Ecuador dake Ingila. Ya ce sakamakon binciken da wani kwamitin majalisar dinkin duniya ya gudanar wanda ya ce tsare shi da aka yi ofishin jakadancin ba bisa ka'ida ba ne ya ce hakan ya tabbatar da matsayin sa tuntuni. Da yake magana ta bidiyo daga cikin ofishin jakadancin Assange ya ce wannan ya tabbatar da matsayar doka cewa an tsare ni ba bisa ka'ida ba. Kwamitin na majalisar dinkin duniya ya yanke hukuncin cewa an tsare Assange a ofishin jakadancin tun shekara ta 2012 inda yake zaman mafaka domin kada Ingila ta mika shi ga kasar Sweden inda ake tuhumarsa da laifuka da suka hada da fyaɗe zargin da tuni ya musanta. Amali ofishin majalisar dinkin duniya ya ce dakarun kiyaye zaman lafiya karkashin majalisar da sojojin kasar Mali sun kwace wani sansanin yan sanda a Timbuktu wanda wasu mahara suka kwace na wani dan gajeren lokaci a safiyar yau Juma'a.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Faki da tawagar su za su gabatar. Yanzu dai kafin nan muna taya iyalan Ahmad Ardo Hassan Bardanin Song da Musa Adamu murnar ɗaurin auren ƴaƴansu Awwal Ahmad Ardo da Maryam Musa da za a yi gobe Asabar 6 ga wata a kofar gidan Malam Hamma Joda da ke unguwar Wuradole da ke Hon jihar Adamawa. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni da Julie Lassir Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma shirinmu na dare lokacin da za ku ji rahoto kan ziyarar EU da Bankin Duniya a jihar Bauchi. Sai Allah ya kai mu.